rien n'est plus pareil. Je repense à tes rondeurs, à ta peau couleur caramel, à tes yeux où brille cette grande idée étincelle en mode de gloire. L'amour me donne des ailes et je l'avoue.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin ranar Litini 23 ga watan Nuwamba. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, ga Sarfilu da kanin labarai.
Shugaban Amurka mai jiran gado Joe Biden na shirin bayyana sunayen mambobin majalisar ministocinsa na farko ranar Talata. Taron kolin yanar gizo na shugabannin manyan kasashe 20 masu karfin tattalin arziki a duniya ya lashe takobin samar da allurar rigakafin coronavirus ga dukkan mutane. Jiya Lahadi an rufe rumfunan zaɓe da aka yi na ƙasa a ƙasar Burkina Faso, yayin da yawancin al'umma ƙasa suka da ƙuri'unsu cikin barazanar barkewar rikicin 'yan ta'adda.
To, kanin labarin kenan. Bayan kashi na farko na labaran duniya, za a ji yadda aka yi ta samun matsalolin tsaro a sassan arewacin Najeriya a 'yan kwanakin nan.
Idan ka kalli hanyar Kaduna Abuja ta zama daidai da wato dajin Sambisa.
Za kuma a ji inda aka kwana a binciken kisan shugaban jam'iyyar APC a jihar Nasarawa.
An ture 'yan sanda ko ta yana cikin gari, mutane su kwantar da hankalinsu.
Sannan za a ji cewa an sako ɗaliban jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria su tara bayan da aka biya kuɗin fansa. Kamar kowace ranar Litini, yau ma Sarfilu Hashim Gumal na tafi da shirin sana ciki da gaskiya. Kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga labaran duniya. Shugaban Amurka mai jiran gado Joe Biden na shirin bayyana sunayen mambobin majalisar ministocinsa na farko ranar Talata. Wani babban mai taimaka masa ya faɗa a jiya Lahadi. Duk da cewa shugaba Donald Trump ya buƙaci 'yan jam'iyyar Republican da su taimaka masa a ƙoƙarinsa na fafatawa a kotu don sauya kayan da ya sha a zaɓen. Rand Klein, shugaban ma'aikatan fadar White House mai shigowa na Biden, ya ƙi yarda a wata hira da aka yi da shi a shirin This Week na gidan talabijin na ABC, ya faɗi shugabannin hukumar da Biden zai bayyana. Amma zaɓaɓɓen shugaban ya faɗi a makon da ya gabata cewa ya zaɓi sabon sakataren Baitul Mali, kuma zaɓin nasa zai farantawa dukkan ɓangarorin jam'iyyar Democrat. Yayin da Biden ke shirin zama shugaban Amurka na 46 a bikin rantsar da shi a ranar 20 ga watan Janairu, Trump ya ƙi yarda da ya sha kai. Jiya Lahadi, shugaban Amurka mai barin gado ya faɗa wa mabiyansa a kafar Twitter cewa, "Za mu bankaɗo ɗimbin ƙuri'u na jabu, ku jajirce 'yan jam'iyyar Republican." Amma ya zuwa yanzu dai fafatawar shari'a da Trump ke yi a kotu babu wata riba, inda kwamitin yakin neman zaɓensa ya rasa samun nasara ko ya janye ƙararraki har 34 da ke ikirarin an yi maguɗin jefa ƙuri'u da maguɗin ƙidayar ƙuri'u a muhimman jihohin da aka yi hasashen Biden zai yi nasara don neman wa'adin shekaru 4 a fadar White House. Taron kolin yanar gizo na shugabannin manyan kasashe 20 masu karfin tattalin arziki a duniya ya lashe takobin samar da allurar rigakafin coronavirus ga dukkan mutane. Game da allurar rigakafi da gwaje-gwaje da maganin COVID-19 cutar da coronavirus ke haifarwa, ba za mu yi ƙasa a gwiwa ba don tabbatar da samun wadatar su ga dukkan mutane, a cewar sanarwar ƙarshe daga kungiyar jiya Lahadi. Shugaba Donald Trump ya bayyana muhimmancin manufofin da ke inganta ma'aikata da iyalai yayin gana wata jiya Lahadi, a cewar wata sanarwa da sakatariyar yaɗa labaran fadar White House ta fitar. Ta kuma tattauna kan nasarori na tarihi da aka samu a Amurka da duniya baki ɗaya wajen ƙarfafawa mata, ya kuma yi kira ga dukkan ƙasashe da su ƙara himma. Sanarwar ta ci gaba da cewa, "Ƙari kan wannan, rahotannin labarai sun ce shugabannin G20 sun yi alkawarin magance matsalar bashin ƙasashe masu tasowa, amma sun kasa bayyana kowane irin mataki da aka fara ɗauka." Jiya Lahadi an rufe rumfunan zaɓe da aka yi na ƙasa a Burkina Faso, yayin da yawancin al'umma kasar sa kada ƙuri'unsu ƙarƙashin barazanar barkewar rikicin ƴan ta'adda. Ana sa ran samun sakamakon zaben a tsakiyar wannan makon. Shugaba Roch Kabore, wanda ke neman wa'adi na biyu na shekaru biyar tare da wasu ƴan takara 12, yayi alƙawarin tabbatar da tsaro da daidaito a ƙasar. Kabore, mai shekaru 63, ana sa ran zai yi nasara, duk da cewa yana cikin tsaka mai wuya tare da ƴan takarar adawa. Tsohon ministan kuɗi Zephirin Debre, mai shekaru 61 na jam'iyyar Progress and Change, kuma wanda ya zo na biyu a zaben da aka yi na shekarar 2015. Da Eddie Kombogo, shugaban jam'iyyar Congress for Democracy and Progress, ta tsohon shugaba Blaise Compaoré, wanda wani boran jama'a ya hambarar da shi a shekarar 2014 bayan shekaru 27 yana mulki. Koyaya, dole ne Kabore ya lashe kashi 51 cikin 100 na ƙuri'un da aka jefa a zagayen farko don kauce sake zagaye na biyu.
Anjima kaɗan, Sarfino zai sake shigowa da kashi na biyu na labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko, wanda zai kai mu babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda za a ji wani rahoto kan yadda aka yi ta fama da matsalolin tsaro a baya-bayan nan, musamman ma a arewacin Najeriya. Hassan Maina Kaina, gare ka.
Al'amarin nan a cikin awa 24 da suka wuce ya faro ne tun daga Katsina, Zamfara, Kaduna, Niger, sai kuma Nasarawa. To ya zama abin tsoro kwarai da gaske. Abinda wannan yake nuna shine waɗannan 'yan bindiga da 'yan ta'adda ga alama sun fi ƙarfin hukumomin tsaronmu na Najeriya.
Tsohon shugaban ƙungiyar 'yan jaridun Najeriya kenan, Malam Nasiru Zaharaddin, ke tsokaci kan ƙara tabarbarewar tsaro a arewacin Najeriya. To shin yaya girman wannan matsala take ne? Tambayar kenan da na yi wa mai bincike kan sha'anin tsaro, Dr. Yahuza Ahmad Getso.
Idan muka ɗauki kimanin kwanaki 10 da suka wuce yanda wannan matsala ta tsaro take ta'azzara, idan ka kalli hanyar Kaduna Abuja ta zama daidai da wato dajin Sambisa a garin Kano ma a jihar Zamfara a ƙaramar hukumar Maru, yayin da a masallaci liman yana sallah aka tattare shi da shi da wasu mamu masu yawa aka tafi da su. Sai an ɗauki shugaban jam'iyyar APC na ɗaya daga cikin jihohin arewa ta tsakiya, an tsinci gawar shi an kashe shi. Jihar Katsina an samu nan ma wato shugaban jam'iyya wanda na ƙaramar hukuma wanda shi ma aka ce wato ya tabbata an kashe shi. Idan muka kalli yanda harin da aka kai rigasa wanda ya sanadiyar rasuwar Muhammad Awal ya yi ƙoƙari ya bada gudunmuwa mai yawa wajen maganar harkar tsaro a arewa da kisan gillar da aka yi mai. Sannan muka kalli abin da ya faru a makarantar Nuhu Bamalli da ke Zaria, ko zo muka kalli abin da ya faru a jami'ar Ahmadu Bello na dauke matar professor da dan shi da sauran abubuwa makamantan waɗannan, da irin harin da aka zo aka kai a Fafe a cikin garin Abuja, amma aka zo aka shiga aka dauki wani bawan Allah shi ma aka tafi da shi. To wannan matsala ta kai duk inda ta kai.
Masanin tattalin arziki Abubakar Ali, wanda ya ce annobar corona ta yi wa tattalin arzikin Najeriya illa, ya ce matsalar tsaro ka iya ƙara ta'azzara wannan al'amari.
Duk inda aka ce ba tsaron lafiya, duk inda aka ce rayuwar ma masu zuba jari din yana cikin matsala, yana cikin fargaba, ba yadda za a ce za a yi harkan walwala ko na kasuwanci ne ko na yau da kullum. Saboda haka dole ne zai shafi yadda tattalin arzikin ƙasar nan yake.
To shin yanzu menene abin yi? Group Captain Sadiq Garba Shehu mai ritaya ya ce akwai mafita.
A canza yadda yanayin tsaro na soja ne, na 'yan sanda ne, na DSS ne, na civil defense. In ka duba duka waɗannan ma'aikatun, wato akwai kwamacala a yadda aka kama su. Soja su shiga aikin 'yan sanda, 'yan sanda su shiga cikin aikin soja, civil defense su shiga aikin 'yan sanda, ga su nan kwari kwacam suna cin karo da juna. Ko za a haɗa su ne? A maganar gaskiya cewa wannan civil defense da muke da shi, gara ma a haɗa su da 'yan sanda, saboda 'yan sandan ba su isa ba. Ka je kuma ka buɗe wani civil defense can daban, me yasa ba za a haɗa su ba su zama ɗaya?
Gwamnati da jami'an tsaro dai na cewar na iya ƙoƙarin su domin shawo kan matsalar tsaro a cikin ƙasar. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Hassan, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Sarfilo Hashin Gumel da kashi na biyu na labaran duniya.
Kasashe sun fara shimfiɗa shirye-shiryen rarraba allurar rigakafin cutar coronavirus a jiya Lahadi. inda kasar Jamus da Amurka ke shirin yin allurar rigakafin ga wasu al'ummominsu a farkon watan gobe. Ministan kiwon lafiya na Jamus, Jens Spahn, ya faɗa manema labarai jiya Lahadi cewa akwai dalilin samun ƙwarin gwiwa cewa za a amince da allurar rigakafin a Turai kafin ƙarshen wannan shekara, kuma bayan an amince da ita za a iya fara allurar rigakafin nan da nan. Kasar Amurka ta shirya fara yi wa wasu rukunin mutane allurar rigakafin tun daga ranar 12 ga watan Disamba, kwanaki biyu bayan da hukumar kula da abinci da magunguna ta Amurka ta kammala nazarin allurar rigakafin ta Pfizer. Prime Minister Habasha ya bada wa'adi ga sojojin yankin Tigray da su miƙa wuya ko kuma su fuskanci farmakin soja a babban birnin jihar na Mekele. Abi Ahmed ya ce tafiyar ku ta halaka tana dab da kawo ƙarshe, kuma muna roƙon ku da ku miƙa wuya cikin lumana cikin sa'o'i 72 masu zuwa, ganin cewa kuna kan matsayin da ba za ku dawo ba, inji Abi Ahmed a cikin wata sanarwa da ya nufi shugabannin kungiyar ta TPLF. Ya ƙara da cewa ku ɗauki wannan dama ta ƙarshe. Sojojin Habasha sun yi ta fafatawa da sojojin yankin na Tigray tun lokacin da rikici ya ɓarke a ranar 4 ga watan Nuwamba, lokacin da Abi ya tura rundunar tsaro ta ƙasa zuwa yankin bayan da ya zargi sojojin yankin da kai hari kan wani sansanin soja da ke wurin. An kashe ɗaruruwan mutane yayin da dabbai suka gudu zuwa Sudan tun daga lokacin. Katse hanyoyin sadarwa da yanar gizo a yankin ya sanya ba a iya tabbatar da adadin waɗanda suka mutu da rahotannin tashin hankalin. Tigray tana arewa daga cikin yankuna tara na Habasha. Rikici ya fara kunno kai a yankin tun daga ranar 9 ga watan Satumba, lokacin da Tigray ta nuna adawa da gudanar da zaben yanki bayan da Abi ya ɗage zaben saboda cutar coronavirus da ke yaduwa.
Sarfilo Hashin Gumal da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu game da matsalolin tsaro a Najeriya. Ciyaman ɗin jam'iyyar APC a jihar Nasarawa, to ko ina aka kwana game da wannan batu sai na babaji gare ki.
Rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa ta ce tana kan bincike don gano waɗanda suka kashe shugaban jam'iyyar APC a jihar, Mr. Philip Tatari Sheko. A daren ranar Asabar 21 ga watan Nuwamban shekara ta 2020 ne waɗansu 'yan bindiga suka shiga gidan marigayin suka ɗauke shi, wanda daga bisani aka tarar da gawarsa yashe kusa da gidan nasa. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Nasarawa, Ramhan Nansel, ya ce zuwa lokacin da nake magana da shi ba su kama kowa da suke zargi da aikata kisan ba.
Kulisawan da muka aiko su zuwa daji su biyo tsawon wanda suka zo suka yi masa garkuwa sun sami gawansa, ana kan bincike.
To amma kun iya gano musabbabin abin da ya faru har aka kai ga kashe shi?
Ba iya muka gano abin da ya faru ba, amma dai muna kan bincike da dan Allah asirin komai zai tona. An tura 'yan sanda ko taya na cikin gari, mutane su kwantar da hankalinsu.
Sakataren jam'iyyar APC a jihar Nasarawa, Alhaji Aliyu Bello, ya ce sun kaɗu matuƙa da mutuwar shugaban jam'iyyar tasu.
Gaskiya lamarin akwai ban tsoro, akwai ban mamaki, kuma akwai fargaba a ciki. Idan mun samu labari 'yan bindiga sun shigo gidansa, kuma muna da labari sun fitar da shi. Mun ɗauka kidnappers ne tun da jami'an tsaro sun zo gidan, to ba mu ji komai ba sai ba da jimawa ba mun zo mun samu labari kuma an sami gawansa. Wannan abun baƙin ciki ne.
To amma yanzu wani hali ake ciki a wurin?
To a halin yanzu muna gidansa, muna karɓan gaisuwa na jaje amma a cikin tashin hankali.
Mr. Philip Tatari Sheko, wanda ɗan ƙabilar Bagi ne daga ƙaramar hukumar Umar Toto a jihar ta Nasarawa ya bada gudummawa kware wajen ci gaban jam'iyyar APC a jihar, kamar yadda Alhaji Sidin Dagi, wani kusa a jam'iyyar ta APC a jihar Nasarawa, ya shaida mun.
Gaskiya bisabillahi marigayi mutumin kirki ne, gaskiya a siyasance da jam'iyyance an samu mummunan gibi.
Alhaji Sidin Dagi kenan, wani dan jam'iyyar APC a jihar Nasarawa. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya.
A gaida Zainab, har yanzu kan wannan batu na tsaro, za a ji cewa bayan an sako ɗaliban jami'ar Ahmadu Bello ta Zaria su tara waɗanda aka sace su a makon jiya. Nasiru Adamu Ali Kaya, gare ka.
Wani ɗaliban sun ce sun dage da tattaunawa da masu satar mutanen har ta kai ga cimma ba da diyyar da aka samu rangwame sakamakon labarin muryar Amurka da ya fito da batun satar bayan majiyar hukuma ta ce an ceto kowa da addu'o'in da aka yi ta yi. Kuɗin da aka biya sun kama daga naira 400,000 zuwa naira 700,000 kan kowane ɗalibi, inda aka sako ɗaliban a Kwanar Abuja da ke yankin Kaciya a jihar Kaduna. Yar uwar ɗaliban Alheri Akwaci Musa ta ce duk da haka masu satar sun taɓa lafiyar ɗaliban, sanadiyar jin labarin da muryar Amurka ta yada.
Immediately da suka ji broadcast din a radio, wallahi ranar wai sun musu dukan fitan arziki ne sosai. Wai waya za ya je a faɗa ma gwamnati? Shi ne yaron sisa ya ta ce su ba su sani ba. To Abuja Junction ne duka iyayen aje a taro. Sai can ban faɗa maka tsoro ba su sake yara ba. Can karfe 5, karfe 6, 7, 8, 9, 10. Imama ta kira su ta ce to mu mun kai kuɗi mun ji su sai su ce a ku yi hakuri a ɗan samu matsala ne. Waya shi kamar matsalan da an samu kamar wani ne ya kawo sojoji shi ne yaron ma sun fara fitowa sai ya sake komar da su dajin kuma. To da sun make sure cewa ba ko security sai su fitar da su. 11 PM na dare.
Gwamnati ko jami'an tsaro suna cewa bai dace ana ba da waɗannan kuɗi da mutanen nan ke nema ba.
To. Ai ka san wannan abin yadda na ce maka mallam sai ya faru da kai za ka sani. Kai ran yaronka shi kake dubawa. Wani lokacin kamin ka sani an kashe mutum naka already.
Jami'in hulɗa da jama'a na jami'ar Ahmadu Bello a Wolo Umar ya shaida wa gidan talabijin na Channels cewa an sako ɗaliban kuma sun gamu da danginsu, duk da bai ambata ko an biya kuɗin fansa ne ko kuwa a'a. Daya daga yan uwan ɗaliban ya nuna matukar damuwa da cewa ba su samu wata gudumawa da ta kai ga sako ɗaliban ba.
Iyayen yaran nan ne kawai suka yi wani abu. Gwamnati ba ta sa hannu ba, jami'an tsaro ba su taimaka ba, ba wani ɗan ABU da ya taimaka. Mun gode Allah, dai Allah ya fito mana da yan uwanmu da yaranmu.
Hanyar Abuja zuwa Kaduna ta zama tarkon sace matafiya da hakan kan sa fasinjoji cika tashar jirgin kasa don samun natsuwa duk da kalubalen samun tikiti da jinkiri. Nasiru da Malika, madar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Nasiru, kada amanta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so, za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, masu sauraro barkamu da sake haduwa a wani sabon shiri na ciki da gaskiya. A yau za mu daura akan batun kamfanin kwangila na Inside Dynamic Resources da ke neman kotu ta tura ministan sufurin Najeriya gidan yari kan zarginsa da saba ka'ida. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfil Hashim Gumel. Kamfanin Inside Dynamic Resources na Najeriya ya shigar da ƙara babbar kotun tarayya ta Abuja. Yana buƙatar ta tura ministan sufuri Rotimi Amechi da shugaban hukumar fidda kwangila BPP Mamman Ahmadu gidan yari kan zarginsa da yake da saba ka'ida ba da kwangilar shimfiɗa titin Dogo da zai lashe dala biliyan 3.2. Idan mai sauraro na biye da mu 20 da ya gabata, ku ci ya yi zargin baiwa kamfanin cana wannan kwangila na nuna neman zarmiya ne don kamfanin AECOM da ya nemi aikin tun shekarar 2018. Ya buƙaci a gudanar da lamarin tsakanin gwamnatocin Najeriya da Amurka, da hakan zai toshe kafar samun nagora a aikin. Tun farko dai mun tunta ma'aikatar sufuri kan wannan zargi ta kuma tabbatar mana da samun takardar sammacin kotu, inda dalakar labarai na ma'aikatar Eric Ojukwe ya ce ba su zauna da sashen shari'a na ma'aikatar ba, don haka shi kansa bai shirya bayyana komai kan wannan lamari ba tukunna. Daga bisani mun sake komawa, amma wannan karin labari ya sauya. Amma yanzu za mu fara ne da kawo muku ci gaban tattaunawar da muka kawo muku a makon da ya gabata da Musa Ibrahim Kuchi.
Abin da muke so to kotu ta yi approval da gwamnati tarayya ta bayar, Federal Executive Council suka bayar a sauke ta. Na ɗaya kenan. Na biyu, waɗanda kuma suka yi a hukunta su, abinda dokar ta ce na biyu rufe public procurement, duk wanda ya haka zai yi prisoner shekara biyar ba tara kuma zai bar aikin gwamnati.
Wannan sake maimaita mana wannan laifin da zai kai a yanke mutum irin wannan hukuncin.
To laifin da zai kai shi ne in kai ƙarya akan abun, kuma in ka taka doka kamar inda suka yi din nan, don da yaudara in ba mu bin doka a ƙasar nan ba wanda zai zo ya zo da arzikinsa da ƙarfinsa ce zai sa mana, zai zo ya taimaka mana akan wannan har al'amarin.
Kai Musa, ku kuna zargin akwai wani wata kumbiya da ake neman kullawa ne da kamfanin China?
Akwai kware da gaske. Akwai.
Menene zargin? Ma'ana akwai watakila za a iya cewa ko sauki ne kamfanin China yake da shi na Amurka?
Ba ma saukin ba ne. Interest rate na America ma a yanzu da nake gaya ma is 1.8%, na China kuma is 3.5%. Na ɗaya kenan. Na biyu, bankin China da suka je ba bankin gwamnati na China ba ne, banki ne na wa'ensu 'yan kasuwa a China. Bankin suke so su ba ma sovereign guarantee na Nigeria. Wannan banki tana iya ta rushe gobe. To in baka sani ba abinda ake yi da harkar magana sovereign guarantee. In suka kai sovereign guarantee, in ka karɓa sovereign guarantee na ƙasa, suna yin su kai ta Singapore ko Hong Kong ko Dubai, shi su je su yi discounting a 75%, su karɓa kuɗinsu up front kafin an yi aiki. Sun janye kuɗinsu ko sun bar gwamnatin Najeriya da bashi.
Asalin wannan kwangilar Musa dama daga bankin Amurka nawa ne zai kama kuɗin?
Abinda ke ciki su abinda ministry na sifili suka so su yi, mu ba su budget a cikin duhu, mu rubuto ga abin da za a yi, ba zo an duba mai abin za ta ci ba. So suke mu yi amfani da abin da su suka zo da shi. A cikin wasikan da mutanen kamfanin AECOM suka rubuto, sun ce kudin da suka zuba a cikin wannan alamarin, misali Coastal Rail Line, kudin ya yi yawa. Su kuma ba za su yi abin da ba za su iya su yi defending da sun, ba za su iya defending ba. Malam, gaskiyar magana dai ba gaskiya ne akan wannan alamarin.
Ai, Musa, baka gaya mana yawan kuɗin da wannan da an bada kwangilan nawa ne ake sa a
hasashe? Dala biliyan dubu uku da miliyan dari da hamsin.
A wannan lissafin ni ma ba zan iya yin sa ba naira
ba. Ba za ka iya trillion ɗaya da rabi. Sa'ana akwai wata kuma da yanzu na haka minista na neman kudinta Kalaba zuwa Lagos, wannan dala biliyan goma sha ɗaya. To su matsalansu da Amerika ba za su bayar da kuɗi ba. Gaskiya ba za su bayar da, ba za a yi aikin.
Wato ma'ana kana zargin cewa ita China za ta kawo kuɗi da za a yi kashe mu raba, ita kuma Amerika za ta zo ta yi aiki ne?
Ai, abinda kun ka fahimce ni sosai, abinda na gaya ma can baya haka take. Aiki ne kuɗi suke ɗaukawa China su zo su ba su, don in aka ba da sovereign guarantee na Nigeria, suna yin su je su yi discounting a 75% su ɗauka kuɗinsu yau, tun ba ma yi aikin ba.
Sai aikin ya lalace yake nan.
Ato, wannan ya rage na kuka so.
Musa, ka ce cikin wannan al'amari akwai ɗauri ne na shekara biyar ko?
Akwai ɗaurin shekara biyar ba
zaɓin biyan tara.
Ba zaɓin biyan tara.
Tuwa za a ɗaure shi
ministan da Malam Ahmadu na Bureau for Public Procurement.
Ministan Roti ne a mai cikin
shi nake faɗi. Ba wanda ya fi ƙarfin doka nan. Shugaban ƙasa kawai ke da immunity. Abinda mun kai magana gaban alkali.
Lissafa mana mutane nawa ne kuka shigar ƙarar nan?
Mun kira ministry na sifiri, Minister Rotimi Amichi a matsayi shi kansa, mun kira Director General na Bureau for Public Procurement Malam Ahmadu, Mama Ahmadu, da kuma gwamnatin tarayya da Attorney General of Federation Malami.
Sannan kuna fatan za ku ci gaba da bin wannan ƙarar har ƙarshe?
Sosai, ƙwarai kuwa. Don in ba haka ba, ba abin da za ku yi akan magana layin sifiri zai yi tasiri a Najeriya, in da gaskiya kuke so. inda gaskiya ake so a fito fili a faɗe ta. Interest na China 3.5% interest rate ne. Ga yanan a takarda banki da za su ɗauko wannan kuɗin da za su yi wannan aiki. Sunan bankin ana kiranta Industrial and Commercial Bank of China Limited. Wannan private bank ne, ba Exim na China ba. Interest rate din kuma is about 3.5%. Exim na America, interest rate din su abin ya tashi ga 1.4 zuwa 1.8%. Amma su ba za su kawo kuɗi ba. Abinda su za su yi, ku gaya mana abinda kuke so, mu za mu zo mu yi.
Wato sai dai a faɗi irin darajar kuɗin sai a shiga aiki kawai.
A shiga aiki kawai a yi. So za su yi aiki amma ba za su ba ku kuɗi ba.
Musa kana so ka ce ƴan Najeriya ba sa son jami'an Najeriya ba sa son ganin aiki. Sun fi so su ga wasu kuɗi.
To gaskiya kake son gaya maka ko in maka ƙarya?
Gaskiya nake so.
To ni abinda matsalansu sun gaya ma matsalansu da ni don ba za su samu kuɗi da Amerika ba.
To kai me yasa ba za ka bari su je inda za su samu kuɗin ba?
A'a, abin da yasa ƙasar na waye? Nasu ko namu? Ba namu bane tare, kai baka da yaya? In aka ci wannan bashi ba yi wannan aikin ba suwa za su yi wahala. Ba hana su ba, amma abin da muke faɗi a fito fili. Banda wannan ba wai na haɗa su bane. Sun rubuta mana mu je mu kawo kamfani. Sun rubuta mana mu ki wannan banki kamfanin America su zo su yi wannan duk sun rubuta da hannunsu da takardar ministry na sifiri suka rubuta. Bayan sun rubuta mana bayan kamfanin ta shirya ta yi an yi komi. Shi kuma suka sake canza lale. To ba haka. Abinda nake so ka sani ko ba wannan gwamnati ba ko su ba sa wannan wurin a matsayin da muka kai yanzu ba yadda da harkan su ba kuma girma zai zube ba mutunci duk dan ya nuna cewa ba za a dauka takarda ga da ministry na sifiri da wani muhimmanci ko da abinda za su yi aiki a kai ba. Baka haka da Bature. In ka yi rubutu ka ce za ku yi kaza su zo su yi kaza su yi kaza.
Musa ƙarshe na lura kamar za ka so ka nuna ma kamar ita ma'aikatar sufuri ko shi minista Rotimi Amechi ya yi wa shugaban ƙasa ƙarya.
To shi ne muke so mu ji in ma shugaban ƙasa ne, amma abin da nake so na gaya maka ba wai na ce shugaban ƙasa bai da iko ba ne, amma Muhammadu Buhari dai da muka sani ba mu yadda cewa zai ce wai wannan kamfanin kawai za a ba mu aiki ba.
Wataƙila an gamsar da shi a ya lura akwai wani sassauci
a ciki. To abin da ya sa in maganar gaskiya ne an mun sha zuwa ofis na ministry na sifiri shekara uku da rabi. Na ga inda suke yi akan wannan al'amari. Malam bari in gaya ma gaskiya ko wasika aka bamu kafin mu samu ansa sai mu bayar da ce hamci na 300,000.
A ma'aikatar sufuri?
Eh.
Jagoran kamfanin AECOM a Najeriya Musa Ibrahim Kuci kenan. Kamar yadda muka bayyana muku yadda muka yi da daraktan labarai na ma'aikatar sufuri wanda ya shaida wakilin wannan fili cewa sun samu sammacin kotu akan wannan batu. Amma sai sun zauna da lauyoyin ma'aikatar kafin ya yi magana da filin ciki da gaskiya. To, tawagar wakilan murya Amurka a karo na biyu sun shiga ma'aikatar sufurin don samun martanin. Amma darakta Eric Ejukwe ya sauya matsaya daga tabbacin da ya bayar tun farko. Na cewa sun samu sammacin inda yanzu ya ce ba su samu ba. Shirin ciki da gaskiya ya ga kofin takardar sammacin da aka rattaba wa hannu da hatimin ma'aikatar. Shirin ciki da gaskiya ya ga kofin takardar sammacin da aka rattaba wa hannu da hatimin ma'aikatar sufurin. Saboda haka za mu ci gaba da bibiyar wannan batu. Sai aka sance da mu cikin shirye-shiryenmu masu zuwa. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Alaikaya da ya taimaka wannan shiri ya zo gare ku. Nisar Fili Hashin Gumel daga birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya.
Da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai amma a takaice.
Shugaban Amurka mai jiran gado Joe Biden na shirin bayyana sunayen mambobin majalisar ministocinsa na farko ranar Talata. Wani babban mai taimaka masa ya faɗa a jiya Lahadi. Duk da cewa shugaba Donald Trump ya buƙaci 'yan jam'iyyar Republican da su taimaka masa a ƙoƙarinsa na fafatawa a kotu don sauya kayan da ya sha a zaben. Taron ƙolin yanar gizo na shugabannin manyan ƙasashe 20 masu ƙarfin tattalin arziki a duniya ya lashe takobin samar da allurar rigakafin coronavirus ga dukkan mutane. Jiya Lahadi an rufe rumfunan zaɓe da aka yi na ƙasa a Burkina Faso. Yayin da yawancin al'ummar ƙasar sa kada ƙuri'unsu ƙarƙashin barazanar ɓarkewar rikicin 'yan ta'adda. Ƙasashe sun fara shimfiɗa shirye-shiryen rarraba allurar rigakafin cutar coronavirus a jiya Lahadi. inda kasar Jamus da Amurka ke shirin yin allurar rigakafin ga wasu al'ummominsu a farkon watan gobe.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu da wannan lokacin, amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon Ghana, za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu madadin Safilu Hashim Gumal da ya ta ni gabatar da shirin, da Chiwo Hero Dodone da ya haɗa mana shi, sai kuma injiniyanmu, ni Ibrahim Kalamu Sigar, muke muku fatan alheri. Wassalam.